يكون لها انفراج. ألم ترى أن طول الليل
سنن الله من رحمة نجم بي يبود قوديا ستبتت الله مدوكتين سركي سيادة أمين شم الله سؤال تبتع بي ينهلت عن محمد صلى الله عليه وسلم da ala yansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alƙiyama. Jama'a sauraro, ina mana sallama a irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi, wanda yake zuwa daga gidan wannan radio mai albarka Dala FM muryar zamani, wanda yake duba tarihin magabata da abin da kuma mu yanzu zamu iya koyi da shi a cikin rayuwar da suka gabatar mai albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace da daidai mu aikata daidai, ya karbi kyawawan ayyukan mu, ya albarkace mu a cikin rayuwar mu duniya da lahira. A wannan rana mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace da dukkanin alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka, dukkanin kishiyar haka Allah madaukakin sarki ya raba mu da shi, ya kawar da shi daga gare mu. In uwanmu marasa lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya, waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya yi musu rahama. Mu kuma da muke raye Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarmu ta yadda za mu aikata abin da yake so kuma ya yarda da shi. Kamar yadda masu sauraro suke bibiyar wannan shiri mai albarka, Allah madaukakin sarki ya sa muna yin aiki da abin da muke ji a cikin wannan shiri mai albarka. Yan satuttukan da suka gabata shirin ya dan dauki hanya kadan, inda aka tattauna akan wata mas'ala da take damun al'umma. Muka ji shawarwari da tambayoyi wanda duka an amsa su kusan sati hudu shirin yana tattaunawa akan wannan mas'ala. To yau insha Allah shirin zai koma ainihin takensa rayuwa a barkoyi, wanda yake muna karanta rayuwar sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, don mu ga abin da zamu iya koyi da shi a cikin rayuwar tasu. Wanda a satuttuka kaman biyu mun fara tattaunawa akan rayuwar sahabban manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake yana da dumbin tarihi, kuma mun ji kadan daga cikin tarihin wannan bawan Allah wanda yake Amr ibn al-As. Mutum ne wanda yake sananne, kuma mutum ne wanda yake ya taka rawa musamman a Afirka wajen kawo musulunci ita wannan nahiya tamu, wanda wannan abu ne da yake nuna cewa irin kokarin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi. Satin da ya gabata mun ji sunan shi, mun ji kadan daga cikin irin rayuwar shi. A yau insha Allah za mu dora akan ita dai wannan rayuwa ta wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Amr ibn al-As, dan mu ji menene kuma ya aiwatar a rayuwarsa, kuma mu ma mu ji menene za mu samu na koyi da zamu yi da shi a cikin ita wannan rayuwa ta sa mai albarka. Akramakallahu, a fatan da ya gabata muna tattaunawa akan sahabin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama, wato Amr ibn al-As. Kuma sauraro wanda suke tare da mu sun ji dan kadan daga cikin ita rayuwar wannan bawan Allah mai albarka da irin falalolin da yake da shi, wanda a daidai gurin muna bayani akan falalar tasa da ke an dan sami bayani mai tsaho, ya zanto lokaci ya kure mana muka tsaya anan. Akramakallahu, a yau ina za mu dora a cikin ita rayuwar wannan bawan Allah mai albarka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mabadu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya mana arziki ya sake hada mu a wannan fili mai albarka na rayuwa a barkoi. Kamar yadda dan uwa Malam Aminu ya gabatar, mun fara tattaunawa akan wannan bawan Allah, mas'ala ta zo mana ta tambaya da aka yi mana kan bin da ya shafi matsalolin ma'aurata, kuma muka tsaya muka tattauna. Har yanzu dai bamu gama daidai mun haƙura, sai dai wataƙila ko yau a iya taɓa wasu tambayoyin a daɗa ragewa. Amr bin al-As, sahabi ne daga cikin manya-manyan sahabat Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka bayani, kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi masa shaida da imani kafin ya bar duniya cewa shi mu'mini ne. Yace aslama an-nas wa amana Amr bin al-As, mutane sun musulunta amma Amr bin al-As shi kan imani yayi. Wannan kadai in anan aka tsaya ba a ƙara cewa komai ba, to wannan ya nuna falala da daraja wannan bawan Allah. A ce Annabi kansa sallallahu alaihi wasallam ya maka shaida cewa kai mai imani ne, ai abu ya kai matsayi ƙwarai da gaske. Ya tabbata kamar yadda ya zo a riwaya, Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda amintuwa da ya yi da wannan bawan Allah, akwai wani yaƙi da aka je wata rana, ana ce da shi Jesu, to Jesu ta Salasil, wanda Annabi ya tana da sojoji sun kai mutum 300. Kawai sai ya ce shugaban ku shine Amr bin al-As, kuma abun mamaki a cikin su akwai Sayyidina Abubakar, akwai Sayyidina Umar. Mutumin da akwai Abubakar a tare da shi, akwai Umar a tare da shi, za a tsallake Abubakar a tsallake Umar, a ba shi jagoranci, ai lalle wannan ya kai kwarai da gaske. Shi yasa masha Allah mutum ne wanda yake ya samu matsayi hatta a wajen sahabbai sun sani, sai dai akwai wuraren da suka fi shi shi ma, amma za a ce ya fi su gaba ɗaya, batun da Sayyidina Abubakar shike gaba da kowa a cikin sahabbai, sannan Sayyidina Umar, sannan sai Sayyidina Usman, sai Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Yana da cikin manya-manyan mutane a cikin Qurayshawa wanda suna da kyakkyawan tunani da ra'ayi, kamar yadda Imam Az-Zahabi yake faɗa, kuma yana cikin mutane masu hankali, suna da yana cikin mutane masu tsari, masu dabtul amr, ga kafa'a, alhamdulillah Allah ya bashi, yana da ainihin wato ƙwarewa akan harkar yaƙi. Idan an zo maganar yaƙi, to ba za a kwatanta shi iya yaƙi da sanin makamar yaƙi, ba za a kwatanta shi da shi da Sayyidina Umar da su Abubakar ba. Wannan shi ya sa ma Annabi ya sanya shi ya zama jagora a wannan yaƙi na Jaishu Zati Salasin, kuma yana daga cikin wato mutane waɗanda mun sani ba za a iya cewa min ashraf muluki al-arab ake cewa, duk a cikin masu mulkin larabawa yana daga cikin wato manya, sannan a cikin al-muhajirin babu irinsa da yawa a cikin al-muhajirin, mana ba su da yawa, kamar yadda kuma Imam Zahabi yake cewa idan an kwatanta wato gudun duniyarsa da irin na Sayyidina Abubakar da na Sayyidina Umar, to kuma su sun fi shi gaskiya. Yana suna gaba da shi.
Na'am.
Yawa, shi sai ce Allahu yakfirullahu wallahu yakfirullahu wa ya'fu anhu, Allah ya gafarta masa ya masa afwa, da mu da shi gabaki daya. Yace da ba dan wannan fifiko ba, lasalu halil khilafa, da ya cancanta ma ya zama halifa, ma shi Amr bin al-As ya zama ma halifa. Idan ka zo maganar musuluntansa, riwayar ta zo daga Qais ibn Sumayy ko Sumayy, Amr bin al-As yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zan yi maka mubaya'a ala an yughfara li ma taqaddama min dhanbi, zan maka mubaya'a da sharadin a gafarta mu abin da ya gabata na zunubi na. Manzo Allah yace innal islam wal hijrata yajibani ma kana qablahuma, ai da hijra da musulunci suna kankare, suna yafe abin da duk aka yi kafin su. Duk wanda ya hijira, to an yafe mai zunubinsa duka da ya gabata, haka duk wanda ya musulunta shi ma an yafe masa zunubinsa. Wannan yana nuna mana fadlul islam ala ghairihi min al adyan, falalan musulunci akan wadansu cikin addinai. Yanzu anan abinda za ka yi mamaki ka ji daɗi, da mutum zai shekara 90 ko 100 yana barna, yana sata, yana zina, yana kaza, yana kaza, yana shirka, yana kafirci, sai Allah ya kaddara ya musulunta ya musulunta yayi kalmar shahada to duk abin da ya gabata an wanke shi tas da Allah zai dauki ransa a wannan to zai tuba da laifi haka hijira so wannan ta sa ake cewa lalle mutane ya kamata su mutunta girman la ilaha illallah ba kasafai ake koran mutun daga musulunci ba kawai dan ya saba wa ra'ayinka ya saba wa aqidarka ko ya saba wa siyasarka ko ya saba kace kafiri ne shi idan kace wa mutun kafiri kace jinin sa halal ne dukiyar sa halal ne a ci kuma ce masa da kai kafiri din nan fa ni da yake da dan wuta inda ya mutu akan wannan su kuma wannan yana nuna mana in waya kamata mu yi taka tsantsan mu riƙe wannan kalmar tamu ta la ilaha illallah kada mu yi abin da zai warware ta dan akwai abubuwan da suke warware ta wata ranar karatu zai biyo ta kansu insha Allah
insha Allah
kuma ya kamata musulmi mu riƙe girmama junanmu duk wanda yake yana kalmar shahada yana faɗan ta sadiqan min qalbihi to ya kamata mu yi taka tsantsan wajen kokarin fitar da shi daga musulunci ko da yana kan wani kuskure ne da muke gani na zahiri to mu yi taka tsantsan
na'am
kuma wannan yana nuna cewa alhamdulillah Allah mai tausayin bayinsa ne yanzu mutum ya ɗebi shekaru masu tsawo yana barna amma kalmar shahadan nan idan yayi ta tayafi mai duk zunubansa ya ka gani kuma abinda nake so ka dada fahimta shi ne to ina ga wanda kuma kullum yana yin kalmar shahadar ka fahimta? Kullum
kwanai da gaske
ina la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan wancan da yana kafiri wannan kalmar kadai ya faɗa aka yafe masa zunubansa gaba ɗaya ya shigo ya zama musulmi tas to ina ga wanda yake da zikiri yake da zikiri akan la ilaha illallah yana kiran Allah bisa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa shi samana duk wanda yake da yawan ambaton Allah yana kiran Allah ka girmama shi kuma wallahi zaɓi ne daga Ubangiji ba kowa yake samun wannan rabon ba yanzu wani sai ya hau mashin ɗansa daga nan zuwa har kurna tudun bojuwa ko istighfari kwaya uku bai yi ba haka ne wani sai ya hau jirgi daga nan har zuwa America da zai iya tunawa ya yi astaghfirullah kwaya goma ba ko ila ilaha illallah kwaya ashirin ba da zai yi ba saboda mai saboda bakin bai saba ba kuma Allah bai datar da shi ba
haka ne
so rabo ne an ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullahi ala kulli hayanihi annabi ya kasance yana ambaton Allah a duk yanda ya kasance so ina ba da shawara dan albarkacin wannan la ilaha illallah mu yawaita ambaton ta kuma da ikhlasi a cikin zukatanmu kuma mu mai da ita kamar zikiri dan akwai albarka a ciki
na'am akai makallah anan gurin akwai wanda zaka ga idan mutun ya jima a kafirci sai Allah ya nufi shi da musulunta shi kuma musulmi sai rika ganin kamar wannan mutumin ya cuce shi da ya zalunce shi ya maka kaza ya za a yanzu ya musulunta
haka mutane tunani ne dan adam amma shi kuma ya manta shi ba ta cutar da Allah ba shi ma
na'am
idan kana zargin wani ya cuce ka wani yayi kaza ya musulunta da me yasa ya musulunta kar ka manta kai ma kana yin laifi ba yanzu mu ba muna sabawa Allah Allah yana yafe mana ba ai duk al'amarin ka ka bar wa Allah shefi kuma ya za ka yi abinda haka Allah ya so za ka yi challenge abinda Ubangiji ya zo da shi duk laifin da kake ga yana da shi duk barna shi kuma Allah ya fi ka sanin waye shi in Allah ya ga dama sai mai da Fir'auna mumini ka duba barnar da yi da tarin da da ya ga dama sai musulunci da shi yanzu duba wahshi wanda ya kashe sayyidina Hamza mugun kisa dal mai rance da shi gunduwa gunda ya wasu sayyidina Hamza har cikin sayyidina Hamza aka fasa aka cire aka cire hantar sa wata mata ta daga hantar sayyidina Hamza ta ce ba ga hantar ta gatsa sayyidina Hamza Hindu amma wannan wahshi din fa sai gashi ya musulunta
kake yi
na'am zaka ji to yanzu ya za a yi. Na'am, Allah ne ya halicci Sayyidina Hamza, kuma Allah ya kaddara wannan, kuma ya kaddara wanda ya kashe Sayyidina Hamza musulunta. So dukkanmu muna iya saba wa Allah, kuma Allah ya yafe mana. Na'am, shi ne ma'anar Allah din ai. Mai tausayi, mai jin kai, mai bayarwa.
Na'am.
Wannan bawan Allah mutum ne mai kunya kwarai da gaske, yana fada watar, yace fa wallahi inni la ashaddu nasi haya'an min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace fa ma mala'at aini minhu wala raj'atuhu. Yana ba da labari, yace wallahi yana jin kunyar annabi kwarai da gaske, kuma da Imam Ahmad ya fada hadisin a cikin Musnad. Cewa mutum ne mai yawan jin kunya, yace bai taba wato sa idan sai kurawa annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ya kure masa gani, idan sai cika da ganin annabi, baya iya hada ido da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan kuma abu ne da ya kamata mu koya, mu san cewar kunya addini ne. Al-haya'u min al-iman, annabi ya fada kunya yana daga cikin imani. الحياء من الإيمان. وتروى إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. دكنا الإيمان أحد سوري بدا. إذا رفع أحدهما رفع الآخر. أنشري ليه. صدقنا أكشباي دكنا. تكن باي الإيمان الله كين.
آمين.
رويدك فالهموم لها رتاج.
ما صورا رو بركة مدداوة أتكن وانا شريني البركة نارا يو أبركوي وانا سكدة الشيرن أسكيا. Muna tattaunawa akan sahabin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama, wato Amr bin al-As dan Majid, irin yadda ya gabatar da rayuwarsa, kuma ji abin da zamu iya samu mu ma wajen kwaikwayo da ita wannan rayuwar tasa. Akar makallahu kana tsakiyar magana akan wannan bawan Allah, har ma kai bayani akan kunya, yadda yake da kunya da sauransu.
Na'am. Ka san da mu wannan shirin namu Mal Aminu, mun ce wai rayuwa barkoi.
Hake.
Muna tattaunawa ne akan halin mutanen kirki da mai koyi da dabi'unsu. Abinda zamu tsinta a cikin wannan tarihi na wannan bawan Allah shine magana kunya din nan.
Abu na farko kenan.
Ina. A san wasu suna ganin cewa kunya mata ne ke jin kunya.
To,
ana mace ce za a ce mai kunya.
Mai kunya wanda maza.
Eh, ku banda na maza a tunani irin na wasu gajeren tunani. So abinda muke ga mutane shine kunya addini ne. Kunya mutunci ce. Kunya kima ne, kunya kamala shi. Duk wanda ya zama bashi da kunya a rayuwarsa, to wannan ya jefa imaninsa cikin hadari.
Kuma
yadda annabi ya faɗa, na yi bayani sallallahu alaihi wasallam, da kunya da imani suna tare ne. Idan an cire ɗaya, an cire ɗaya. Ya kamata mu tarbiyyantar da kanmu akan kunya. Yanzu kai an tambaye ka me kunya, me za ka ce?
Kunya malam ba ita ce ka rika kaucewa duk abin da bai kamata ka aikata ba,
ita shi kenan. Na ga kuma akwai mara kunya din, kuma yana kauce abin da bai kamata ya aikata ba. Wasu wato kunya, malamai sun ta bayani akan me ma'anar kunya. Na farko shi ne kunya sun kasa ta kashi-kashi, mana sun kasa kunyar kashi-kashi. Akwai kunyar Allah.
Na'am.
Akwai kunyar dan Adam. Kunyar Allah shine ka ji tsoron saba masa, ka kiyaye saba masa, kuma ka aikata abin da yace ka aikata daidai gwargwado. Dan Adam kuma shine abin da ka fara, duk abin da ya kamata ka ajiye shi inda ya kamata, abin da bai kamata ba kada ka yi shi. Wannan a dunkule kenan.
Na'am.
Akwai girmama mutane, akwai kiyaye lafazi, akwai abin da yake halal ne ma ka yi shi, amma kunya takan hana ka ka yi shi. Takarar duwana alama ne na imani.
Kina aka mutu lawa magana wasu da suke cewa ana barin halal dan kunya.
Eh, kwarai kuwa.
Na.
Haka ne. Gaskiya ne. Ana barin halal dan kunya. Kai abubuwa din suke halal ne ka yi su, amma kunya sai ta saka ka bari. Misali, in kaga a matsayin ka na musulmi ka sayi rake kana barar raken ka kana tafiya kana sha halal ne ko
hake
ka sayi gida kana murjewa kana tafiya a matsayin ka na malamin aminu halal ne an zuba maka alale da dan wake
akan titi
akan titi ka zauna kai ta nadan sa kaga halal ne kace
hage shi
amma za ka yi
ina
me yasa
saboda kunya
kana jin kunya ina ma ta gara bayin
take
yanzu misali mutum yana da matarsa alaka ta kauna da soyayya tsakanin ka da matarka halal ne ku yi daita amma a gaban mahaifinka za ka yi
ina
to me yasa
saboda kunya
haka a gaban mahaifiyarka fa za ka yi maganganun za ka iya gaya matarka na wani abu za ka iya faɗa a gaban sirikinka
ina
to ka lura duk wanda zai iya rufe ido ya aikata waɗannan abubuwan kai tsaye baya tunanin kowa to wannan akwai nau'i na rashin kunya a tattare shi da wanda zai iya rufe idonsa a gaban manya ya yanka musu wata magana ya gaya musu to idan ka lura aka maka Allah suka ce shi ita kunya din nan duk wani abu da ka sani na rayuwa na mutunci ta shiga ciki yanzu shiga sutura da mutane suke sawa ka ɗauki mata ka ce yadda za ka gane kunya ta nisanta ga mu ko mun nisanta da ita ka duba sutura da 'ya'yanmu mata a cikin gari kawai ban ce ka je jami'a ba mace yau sha'awa take yi ta samu kayan da za ta sa na fitina ta bayyana tsiraici suna ganin an ce su sa hijabin nan an takura musu wallahi akwai matan da suna ganin abun kunya ne ka duba dai da ba shi zake me kun ka ce kunya ne rashin kunya ne kin sa hijabi to amma su suna ganin kunya ne gare su sa hijabi barasa ba
na lalata
sun dauke shi kauyen da su dauke shi rashin wayewa kolit ko me ma za ka iya kiransa har ma akan fassara waɗanda ma ake ganin ma suna sa hijabi ai ba wayayyu ba ne ai nan mun gama program wata rana ta shi na koma abin nan gida wata ta zo ta same mu take cewa yarinya ce budurwa sai ta ce da Allah malam ka taimaka ka samu mun miji
to
na ce me faru ta ce wallahi malam alhamdulillah ana wa'azi muna ji Allah ya jarabe ni samarin da suke zuwa wurina suna nema na da lalata da wasanni ni kuma ina janye jikina ce mun suke wai ban waye ba kunya ta tayi yawa ta ce wallahi ba za ta iya ba ba wai magana ma kai Allah ya ce annabi ya ce ko harami ita tana jin kunya yaya za a yi wani namiji kurin daga zuwa yana neman ta ya zo kama amfanuwa da ita ba a bashi ita ba ba a aura masa bai ba da sadaki ba
malam irin wannan mas'alar mun taɓa tattauna ta a nan wata ita ma ta turo sako irin wannan cewa samari suna ta zuwan mata amma ruwan da ya zo ga abin da yake nema a bata shawara
to wannan gaba da gaba ta zo wato ina so ka gane cewa idan yau saboda kunyan matanmu wasu da suke kamewa din samarin da suke zuwa neman su suna neman su karya wannan kunyar kuma a nuna musu idan ba su yarda da wannan tsayar ba da lalatar ba to ba ta waye ba yanzu abin da fa ake saboda rashin kunya kai hakuri muna magana ne akan kunya yanzu fa saurayi sai sa yarinya ta da bude jikinta gaba ɗaya ta tsirara ta dauki hoton kanta da kanta duk abu na fitina a jikinta bai fa aure ta ba dan zalunci bai aure ta ba dan zalunci ta tura masa duk abin da ka dauke shi a cikin wannan abun ka tura wani zance ya kare sai abin da Allah ya kuma komai kuma zai iya faruwa a kai to yanzu wai goga goma ta kwararru marasa kunya wanda suke wannan abun wai su ne wayayyo haka shi ma ya cakare yayi abin da zai ta faɗa abin da take so ya dauke hoton ya dauka ya aika
Allah ya nana rajo
me ya jamu na wannan rashin kunya da rashin bibiyar addini shi yasa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da wani wai yana yi wa dan uwansa wai nasiha wai akan kunyar sa ta yi yawa kai kunyar ka ta yi yawa ya kamata ka rage kaza ka Annabi ya ce da'ahu kajali shi fa innal haya'a min al-iman, kunya yana daga cikin imani. Kunya yana daga cikin imani, kisa kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kunya. Hatta ka duba amma maki a hadisi annabi wai da aka zo kwatanta kunyar manzo Allah, sai aka ce manzo Allah yafi hatta yarinya budurwa annabi yafi ta kunya. Allahu akbar, yarinya budurwa amma fa ta da sai kadan na yanzu kam sai kadan na yanzu sai kadan. Suka ce da yarinya budurwa a gida sai ta kare shekarun budurcinta, wallahi wasu makota ma ba su san da ita ba, mai shiga gidan ma ba zai iya ganewa cewa akwai wata yarinya ba, saboda tsabar tarbiya ta killace kanta tana da kunya tana da kamiya. Muku yanzu nan dole ne sai ta fito ta bayyana ita wace ce, bukon da suke zuwa suke yi, makarantun da suke zuwa suke shiga, ana yaye musu wannan kunyar, a zo a fito a sa ni mace da namiji ta rawa ta rike shi ya rike ta, duk wannan wanke kunyar ake ana kankare ta, sai an gama zubar da shi gaba daya sai kuma akai ta gidan miji ta ji ba ta da kunya. Sai abin da aka gani yayi ta mata azaba, ta gasa shi ya gasa ta, zulumatun ba'dha fawqa ba'd, shine rayuwar da ake ciki. Gashi nan muna gani a sharkuwa ka ubanka, mace za ta samu mijinta a gaba ta duddura mai ashar ta ce dan abu kazan kai din banza dan abu kazan sai in maka kaza shuku wallahi bai sai komai ba ya isa, to shi ma bai da kunya, shi ma wata ran in ya sha iska ya zage ta ya zagi iyayenta yi mata kaza abu kadan sai ka biya bada mari. Wata tace haka kawai muna tattaunawa, ya ce kaza na ce kaza, sai naji mari fat ya dauke ni da mari,
wallahi wallahi
ya kwashe ta duka an ga maka. Duka wannan akramaka Allah duka sashi a jikin, in dai mutum bai ji kunyar Allah ba to zai ji kunyar dan adam ba, kuma rashin kunya nan ba abin da bai jawo ba. Yanzu fa abin da ake fa a garin nan ba, abin da ake a garin nan, abin da ake a garin nan mana yara ne ƴan mata za su zo su bi rashin kunya su hau adiri ta sahu malan ina inda ake goyon nan a yan adiri sau suna ɗan doguwar kujera ta
su makale wannan
dan makale, wallahi har ƴan mata yanzu
na hawa su da gaske, kwarai da gaske,
tsabar rashin kunya da rashin mutunci sai ka ce a wani ce a Enugu muke, kuma ba wanda sai magana kana musu magana su dura maka shi.
To akramakallah wannan ba ka ganin kamar laifin bangarori biyu ne,
kamar me
iyaye da malamai ba su tashi sun
taka rawa, ni kuma malami ne bana ba za mu didita da kai ko me aka ce malamai, ha ba ai ya kamata ka rinka kara dan Allah malamai kuma yanzu nan kullun duk dakata duk sati ko azi muke zuwa muke da kai a nan gurin fa, yanzu wa'azin da ake a Kano yanzu akwai dan Kano da zai ce wai ba a wa'azi ai hudu ba a juma ai pro ko anan gidan radio freedom kade program sa addini wallahi baka iya irga su ba, to me ake nema, an kira su a masallaci an musu wa'azi, an zo a radio an musu ga naji ga waya ga whatsapp ga wani abu, kai mu yi bayani da kai amma ka cire maganar malamai.
To kana ganin laifin iyaye ne
kwarai kuwa,
na'am
laifin iyaye da kuma sauran al'umma da gwamnati. Saboda ai ba a na farko dai daga fitan da yarinya za ta yi a gidansu a gaban iyayenta, in iyayenta masu tarbiya ne masu kunya ne ya kamata su tsawatan mata satin da ya wuce, kai hakuri abin da sanin ce maka laifin iyaye, satin da ya wuce wani dan uwa yake ba mu labari cewa yarinya ce a gida, tsabar rashin kunya ta girma fa, ana bani tana fidda abubuwan jikinta fitina da sauransu, nan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya fa yake lalata da ita yayanta, sai da aka zo aka gane abin aka raba su yarinya ta ta kuka har kasa ganewa, da aka tambaye ta ce ai gashi ya za a raba ta da shi, wallahi yayanta uwa ɗaya uba ɗaya
kukan da take ba na nadama ba ne,
an raba ta da shi. Za mu samu lokaci za mu yi magana akan wato zinaci da ake yanzu a cikin gidaje da ya da kanwa, ai da ya da kani, da kani da ya da kishiyar uwa da ɗa, ka fahimce ni? Wallahi hatta nan an kawo min kes, ni din nan an kawo min kes saboda tsabar rashin kunya, muna magana ne akan kunya, tsabar rashin kunya. Akwai yaron da yake soyayya da matar ubansa a garin nan,
soyayya yake da matar ubansa, ubansa ya je auro ta yarinya buduwa gangariya yazo yana soyayya da ita, kuma ita ma ta yarda tana soyayya da shi. Kai bari na gaya maka, Allah ya kiyaye, muna fadin waɗannan maganganun ba su da dadin fada, amma don wato ya shiga suka kulluwan mutane, kowa ya kula da gidansa. Wannan rayuwa ta maguzanci da muke da rashin addini, wallahi kamata mu ji tsoron Allah. Akwai yaron da yazo da kansa yazo yake kawo kuka wai a taimaka masa da addu'a, yaje wai shedan yarin ja shi yayi lalata da batar umansa, kuma ita ta neme shi matar ubansa, kuma uban yana raye, ita matar tana raye. Da zarar za ta fita unguwa sai ta ce ita wane direba ba zai dauke ta ba, wane take so ya dauke ta, kaji kaji makirci wai irin ta shigo ta hanyar tsoron Allah. Ita ba za ta hau motar direban gida ba, kaza kaza, dan mai gidanta zai dauke ta danta, ashe in ya dauke ta dinnan Allah ya kiyaye. Abubuwa suke kai malam, rashin kunya ki auri mutum ki yi zina da ɗansa, akwai kunya anan? Ke sa tun da tun ran Bahaushe ya gaskiya ce tun ran gini ran zane, kullum muna faɗa muna maimaita mu ji tsoron Allah, wannan waye wanda ake gani an waye an waye ba inda zai kai mu, in ba ni sunan shi, in ba halaka ba. Da sakewa da yawa an sakewa yara, an sakewa mata, mun manta addini, muna musulmi amma mun mai da gidajen mu gidaje irin na Yahudawa. In an yi magana a ce wai an tsananta ana kishin addini, to in baka yi kishin addini ba kishin kafirci zaka yi, tambayan ka nake yi.
To wani lokacin ne akrama kallahu idan mutum ya feta ka tsantsan wajen addinin sai an yi shi, za ka ga baki daya ma auren wani lokacin mutuwa yake saboda an ce ba Allah.
To dama ai ba mai addini ya aura ba, dama in ka je ka debo yar duniya sha mashiriri shi ina za ku yi addini da ita, dole aure ya mutu. Warai kuwa ni ina da wannan, na san da wannan da kiso shi da yawa, akwai auren da bai yi ba saboda mijin shi addini yake so, ita kuma yar ta more ni ce za ta fita ba lullubi ba hijabin kirki, ana ta alaka da mazaje, yawan yawo, babu zama a gida, shi kuma bai gane ba, ya ce a'a wa karna fi buyuti kunna, ita kuma a'a tabarujin da za ta yi, da aka aure sai mutu. To ba sai mutu ba karam kallah, ai gwanda auren ya mutu akan kana son abu Allah ba abu Allah ba, auren ya mutu akan auren ya ci gaba da zama a mai da kai banza a gidanka, ana saba wa Ubangiji kana kallo, ba za ka iya magana ba, ka je ka mutu mataka ta kai ka jahannama, ka fahimce ni da kyau. Ta jaka akwai mazajen da matansu za su ja su wuta, kamar yadda kuma akwai matan da mazajensu ne za su ja su wuta. A nan gurin ba addini bane ba fikiyo bane ka ce wai dan kada aure ya mutu bari ka dai a saba wa Allah, ba shi bane wallahi. Ka ji tsoron Allah, ka tsare mutuncin addininka da shari'arka a gidanka. In matan nan tana so ku mutu ku shiga aljanna ku zauna tare a gidan aljanna, ta yi addini. Idan ba ta so kuma Allah ba ta haƙuri, lakum dinukum waliya din.
To akrama kallahu anan gurin baka ganin cewa idan shi ya gaya mata ta ba Allah ba tabu ba shikenan ya sauke nauyin shi, babu zancen ta kai ta jashi zuwa wuta ko shi zata zuwa wuta, tunda daya gaya wa daya cewa ya bari.
Na'am, yace mata ta bi Allah ba tabu ba, tunda ko zata zauna a gidansa ta ci shinkafa da wake da masararsa, ai ku dole ta bi umarninsa. Sabon jikara tun.
Na'am.
Kana zaune a gidana, ni abinda na yadda da shi a bauta wa Allah, ayo Allah da'a, sai kuma ka ce kai ba za ka yi ba, to ka ku ba ka sharuwan gidana ba, ba za ka zauna inuwar gidana ba, zan yi iya kokari na da zan yi in dora ka akan hanya, amma an baka yadda ba kuma ai ba zai yi ba. Sai ta je ta nemi wani wanda ya dace da ita.
Malam, wannan maganar da ka kawo mai ingancin wani hadisi da ake cewa ya ce karka bari wani ya ci abincinka sai dai mummuni,
wala yakul ta'amuka illa takrim, warai kuwa
na'am
akwai wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, haga ya zama hujja ma a gare su kenan. inda akwai maganganun malamai da sharhi da abin da ake nufi da hadisin.
To akan mun kalla gashi.
Da shi kai baka karanta tambayar mu ga wannan tana ta kawo mana farmaki ka san su lokacin su shi komai muhimmanci a wurin shi. Ko mun bayanin da ake sai sai da kai.
Wai ina ga malam koyi suke da wannan baitin da kuke ta karanta cewa wai shi lokaci kamar takobi.
A lokacin ka sai
da ina ta fara wuya. Shi suke koyi.
To Allah saka da yanke mu.
To abin akan Allah
insha Allah. Bari mu dakata nan. Ina ganin malami ne wannan sati insha Allah sai mu shiga abuwan da ya shafi Ramadan
insha Allah
tunda muna fuskantar Ramadan
insha Allah
da duk shekara haka muka saba muna yi insha Allah ka tuna mun ban manta ba sai ya zama shi za mu fara tattauna akai insha Allah muna fatan yan uwa za su tare mu a wannan lokacin insha Allah
insha Allah to ma sauraro muna bada hakuri ga yan uwa wanda suka turo sakunkuna da wanda suke ta kokarin neman mu dan shigowa da bada tasu gudunmawar a cikin wannan shiri mai albarka wanda suka yi addu'o'i ga malam Allah madaukakin sarki su ma ya saka musu da irin addu'ar da suka yi a cikin wannan shiri namu mai albarka duka iya abin da zamu samu a cikin shirin kenan a madadin shugaba ta sashen addinin musulunci Malama Hadiza Balanti da wacce ta sadana da ku Nafisa Abdullahi da Dr. Abdullah Umar Usman Gadankaya Aminu Kidir Idris nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أدعوك فسنهضي همما من لا يمكن